العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kara dawo da mu wannan gari mai albarka, garin Garbi, a wannan rana mai albarka, ranar Juma'a, wanda bi iznillahi subhanahu wa ta'ala za mu gabatar da jawabin mu a wannan dare akan wani abu da yake da hatsari, kuma abu ne da ya yaɗu cikin wannan al'umma, wato hasada. Wannan wani abu ne wanda a yanzu ya shiga kowanne gida, ya shiga kuma kowanne bangare, wanda kuma yana da hatsarin gaske, yana cinye imani, yana cinye addini, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa kuma suka haramta shi. Da farko, menene hasada? Idan aka ce al-hasad, abin da ake nufi shi ne kai kokarin ko ka so ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa wani dan uwanka ya gushe, ka so ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa dan uwanka ya gushe. Wannan ni'ima ce ta dukiya, ko ni'ima ce ta lafiya, ko ni'ima ce ta ilimi, ko ni'ima ce ta sarauta, ko ma kowace irin nau'i dai na ni'ima. A lokacin da kake son ya gushe wa dan uwanka, to ka zamanto hasid, ya yin hasada. Hasada yana da kasuwa zuwa kashi uku ne, zuwa hudu. Kashi na farko da na biyu da na uku shi ake nufi da hasada. Kashi na hudu kuma ana kiransa hasada ne ta jawuzan, ma'ana a suna ake kiransa hasada wasu lokuta a wasu hadisai, amma kuma ba wai ana nufin hasadan bane, wannan ba haramtacce bane. Kashi na farko wanda yake haramtacce daga cikin kasusuwa ko kashi guda uku wadanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta, a lokacin da kake son ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa wani dan uwanka ya gushe, akan wannan gusar da ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa, kakan iya yin komai a kai, ma'ana kakan iya shiga lungu-lungu domin ka ga cewa ta gusar da wannan ni'ima din. Ko kuma wanda yake ni'imantar da shi, in mai gida ne da shi a ƙarƙashinsa yake samun alkhairi, ko wani sarki ne a ƙarƙashinsa yake samun alkhairi, to za ka iya ƙoƙari ka haɗa ka wanda a ƙarƙashinsa ne yake samun wannan alkhairin da kake so ya gushe. Wannan wani nau'i ne na hasada, ma'ana kana wa mutum hasada, kana son ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa ya gushe, tare da ɗaukan kowane irin mataki akan gushewan wannan ni'ima ɗin. Kashi na biyu kuwa shi ne za ka so gushewar ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wani ɗan uwanka musulmi, da son idan ya gushe ɗin ni'imar ta dawo gunka. Idan ni'imar ta gushe, so kake ni'imar ta dawo wajenka. Kashi na uku kuwa shi ne kana son gushewar wannan ni'ima, ko da ma wannan ni'imar kai ma ba za ka samu ba, wannan alkhairin da yake tattale da shi ya gushe, ko da ma kai ma ba za ka samu ba. Waɗannan nau'o'i guda uku kowanne a larabci ana kiransa hasad. Wanda ya fi muni a cikin nau'o'in nan guda uku shi ne ka yi ƙoƙari ko ka so alkhairin da yake tare da wani ya gushe, ko da ma kai kuma ba zai zo gunka ba. Wannan ya fi kowanne muni daga cikin nau'o'in hasaran nan guda uku, domin a lokacin da kake so shi ya rabu da ni'imar da yake ciki, ko da ma kai ba za ka samu wannan ni'ima ba, ni'imar ta tashi daga gare shi kuma bai zo gunka ba, kenan so kake gabaki ɗayanku ku zauna cikin wahala, cikin kunci, saboda ba ka so ka gan shi cikin jin daɗi ko cikin alkhairi ko ni'ima. Wannan shi ne yake muni. Sai wanda zai ji bayi wajen muni shi ne wanda kake kokari ko zaka iya daukan kowanne irin mataki akan gusar da wannan ni'ima din. Na uku kuwa shine yi wa mutum hasada ko burin ni'imar da yake tare da shi ya gushe tare da son kai idan ya gushe din kai ka samu ko ya kasance kai ne kake da shi. Misali yana da arziki so kake ya talauta kai kuma kai arziki. Ko kuma yana da talauta ko wani matsayi so kake ya rabu da wannan matsayi din ko talauta kai kuma ka samu. To wannan shine kashi na uku. Amma ba za ka iya daukan wasu matakai ko na kashe shi ko kashe wani wanda yake ba alkhairi ko wani abu ba ka iya ba ka komai akan wannan. Kai dai a zuciyarka ne haka. To waɗannan nau'o'i guda uku kowanne daga cikinsu hasada ne kuma haramtacce ne. Shi na huɗu wanda muka ce ana kiransa dai hasada amma kuma ba shi da hukunci na hasada ba haramtaccen abu ba ne. Shine kaso ka samu wata ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa ɗan uwanka musulmi ba tare da tunanin shi nashi Allah ya gusar da shi ba. Baka wannan tunanin. Misali ka ga mutum ne da arziki ka ce ka dama in samu arziki irin na wani. Amma har zuciyarka babu burin shi nashi ya zamanto babu. So ka ce kai ma irin zuciyar da Allah ya ba shi kai ma ka samu. Ko ka ga wani da ilimi ka ce ka dama in samu ilimi irin na wani. Ko ka ga wani da sarauta ka ce dama in samu sarauta irin na wani. Ba tare da ka raya a zuciyarka nasa din ya zamanto babu kai ka samu ba. To wannan hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la hasada illa fitnain aw naha wa wannan hadisi ya ambaci wannan da hasada. Amma malamai suna cewa an kira shi hasada ne tajawuzan ko kuma majaza. Ma'anarsa ko kalimar da take dauke da ma'anarsa a larabci shine ghifta. In ka ce ghifta shine kai burin ka samu wani alkhairi da wani yake da shi ba tare da tunanin Allah ya gusar masa da nasa ba. Wannan shine ake kiransa ghifta. Shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisi sai ya kira ghifta da suna hasad. La hasada illa fitnain ma'ana la ghifta illa fitnain. Bai halitta ka ga wani abu a gun wani ka so kai ma ka samu wannan abun ba sai abubuwa guda biyu. Ka ga mutum da dukiya yana sadakar da dukiyar yana alkhairi da dukiyar. Ko ka ga mutum da ilimi yana amfanar da mutane yana karantarwa yana wa'azuzzuka. Waɗannan abubuwa guda biyu idan ka gani kake dama nima na samu abu kaza ko na zama kaman wani to wannan ba hasada bane. To wannan nau'i na karshe ana kiransa hasada ne wasu lokuta a larabci tajawuzan ko kuma majazan. Amma fil haqiqa ba hasada bane. Waɗancan kashi ukun da muka bayyana waɗannan su ne suke da hukunci na hasada. Kai burin gusar da ni'imar wani ko da ma kai ba za ka samu ba ko da ma ba gunka idan ya gushe zai dawo ba. Ko kuma kai burin ya gushe ya dawo gunka. Ko kuma kana burin ni'imar da ke tare da shi ya gushe ya zamanto babu. Kuma da ɗaukan kowane irin nau'i na mataki a kan wannan. Waɗannan kashi guda uku ana kiransa hasada. Hasada Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Qur'ani ya ambaci hasada a wasu wurare. Daga cikin waɗannan wurare da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramtar da hasada. Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin abubuwan da ya umarci manzonsa sallallahu alaihi wa sallama yana neman tsari saboda abin yana tasiri. Saboda duk abin da aka ce ka nemi tsari da shi wannan abin yana da tasiri. Duk da ma ba zai tasiri ba sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Daga cikin waɗannan abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa min sharri hasidin idza hasad. Wa min sharri hasidin idza hasad. A wannan ne malamai suke istinbatin haramcin hasada karkashin wannan aya. Kuma ayar saboda ta nuna mana munin hasada sai ta ambaci kalimar hasada ɗin so biyu kuma a cikin aya ɗaya. Idan aka ce wa min sharri hasid magana ya fita. Amma sai aka ce idza hasad. Wa min sharri hasid ka nemi tsari daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ka da sharrin da yin hasada. Kaga magana na cikakke. Amma Allah subhanahu wa ta'ala sai ce idza hasad. Saboda mai yin hasada wanda ɗabi'arsa ce yake wa mutane hasada hasadarsa din baya tasiri sai a lokacin da yayi hasada yasa ana Allah subhanahu wa ta'ala yake wa min sharri hasidin idha hasad misali mutum an san shi kawai me yi wa mutane hasada ne a ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su amma hasadarsa bare tashi ba sai ya gani ima misali kana tare da shi kana sadaka baka da komai harkokinka baka tafiya a wannan lokaci hasadarsa bare tashi ba amma kana tare da shi a lokacin da kai arziki hasadan sai ya taso shi yasa ana Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa min sharri hasidin sai yake idza haba zai nuna maka haramcin hasada da muninsa da Allah subhanahu wa ta'ala ya shigar da shi cikin waɗannan abubuwa waɗanda ya zana su cikin wannan sura ya umarci manzo sallallahu alaihi wasallama ya nemi sirri da su a jinda kuma za ka fahimta gargashin wannan aya ina zaka sa kanka in ka kasance daga cikin waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ya umarce shi da ya nemi sirri da kai kai da kake neman kusanci da manzo sallallahu alaihi wasallama kai da kake kokarin manzo sallallahu alaihi wasallama ya shefe ka gidanka na aljanna ya kasance kai makwabtaka da manzo sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya umarce shi da ya nemi sirri da kai ina zaka sa kanka to wannan yana nuna munin hasada karkashin wannan aya a wata aya Allah subhanahu wataala a cikin sifofin Yahudawa waɗanda Allah ya ambace su cikin suratul Baqara sai ya ambata daga cikin tabi'o'in su halayen Yahudawa hasada inda yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ أَذِنْ دَيْنُونَ مَنَا مُولِنْ حَسَدًا فِي شِمْوَنَّا آيَة يَا شِكَرْدَ فِي شِكِنْ تَجِي أُولِكُمَا حَالَيْهِ لَيَهُودَاوَا يَهُودَاوَا مُتَعْنِينِ وَدَنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَزْئِينِ مُسْوَى الشَّيْطَانِ من ده يكتوى من لعنه الله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والقناذير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل سوى دموني يهودا الله يا سيلي وسو يا مسكشي يا ميد وسوسو على دي wasunsu kuma ya mayar da su gururuka kuma Allah ya sanya wasunsu suna bautawa gumaka waɗannan duka sifofi ne na Yahudawa waɗanda Allah subhanahu wataala a ƙarshe sai ya ce ulaika sharrun makana babu wani halitta da yake Yahudawa muni da sharri to daga cikin sifofinsu sai ya kawo hasada wannan yana nuna wanda zuciyarsa yake ɗauke da hasada yana da alaka da halin Yahudawa muninsa ya yi kusan munin Yahudawa kamar yadda muka ambata ko Allah ya ambata cikin wannan aya ka so ka kasance Allah ya la'ance ka ya tsine maka ka so Allah subhanahu wa ta'ala ya fushi da kai ko Allah ya mayar da kai biri ko ya mayar da kai ko ya mayar da kai alade ko ya sanya ka cikin waɗanda suke bautawa gumaka kana bukata to idan ba ka bukata za ka nisanci halayya na Yahudawa wanda daga cikin halayyar su hasada kamar yadda wannan aya ta ambata mana a wata aya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allah min qablih فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أولاً آية الله سبحانه وتعالى يا أنبت كلمة حسن أم يحسدون الناس سيسأل ما آتاهم الله من فضله سينتج أولاً آية منصة متعريفين حسد فيني على ما آتاهم الله من فضله idan Allah subhanahu wa ta'ala ya bawa fadala ya bawa wani fadala ko arziki ko alkhairi ko wata ni'ima kake so wannan ni'ima din ya gushi a gare shi Allah subhanahu wa ta'ala kuma yace faqad ataina ala ibrahima alkitaba walhikmata wa atainahum mulkan azima. A wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ambata mana muhimman abubuwan da a sanadiyar su ne ake wa mutane hasara. Faqad atayna ala ibrahima alkitaba wa hikmata, ilmi kenan. Ilmi yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake wa mutane hasada a kai. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa atainahum mulkan aziman, mulki ko sarauta ko matsayi yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake wa mutane hasada a kai. Sannan sarauta ko matsayi a ƙarƙashinsa akwai dukiya. Sai sake cewa kowanne sarki mai dukiya ne, amma ba kowanne mai dukiya ba ne sarki. In kana da sarauta kana da dukiya, amma in kana da dukiya ba dole ba ne kasance kana da sarauta. Kenan ƙarƙashin wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ta'arifin hasala da ya ce ala ma atahum Allahu min fadlihi. Sannan ya ambata mana abubuwan da suke sa ake wa mutane hasala. Ilmi, dukiya, sarauta, waɗannan su ne muhimman abubuwan da a kansu ne ake wa mutane hasala. Wannan yana nuna mana fasaha da balaga irin na Qur'ani. A aya guda ya yi ta'arifin hasada, ya ambaci abubuwan da kuma a kansu ne ake wa mutane hasada. Wanda kuma ayar da ke ta fara da hamza ta inkari, wannan yana nuna mana harancin hasada. Am ya hasudunan nasa ala ma atahum Allahu min fadli, ya yi inkari wannan hali na yi wa mutane hasada, wannan kuma yana nuna harancinsa. Waɗannan daga cikin ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nasi a kan hasada a cikin Qur'ani. A wasu ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala yakan iya ambatan wani abun da za a fahimci samuwar hasada. Daga cikin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala da yake bayani a kan waɗanda za su tsira ko abin da yake amfana a lahira, inda yake cewa يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم. وذيك يا ما لا نتاج من كيما دوت يا الآية باس أمفانا. أبن ليتي أمفانا واندزين إلا ونرانا شيني واندي زودا تاتشن زوشيا لا شيئا زوشيا بقلب سليم. Musulmi ko mutum baya yiwuwa zuciyarsa ya kasance salim, tatacce, sai idan a cikin zuciyar ba hasada. Kenan ayar tana nuna mana wanda yake zuciyarsa ba lafiyayye ba ne, ba tsarkakakke ba ne, ba shi ba samun rabon gidan aljanna. Kamar yadda dukiya da ‘ya’ya ba za su amfana ba a gobe kiyama, ba za su tilatar da kowa ba, to shi ma ba zai tsira a wannan rana ɗin ba, ma dama zuciyarsa ba wankakke ba ne, ba tsarkakakke ba ne. Wanda kuma zuciyarsa ba tsarkakke ba ne, ko wanda akwai hasada cikin zuciyarsa, to zuciyarsa ba tsarkakke ba ne. A bisa ga bisani za ka fitar da natija na cewa wanda zuciyarsa akwai hasada a ciki ba zai samu tsira ba a gobe kiyama. Haka a wata aya Allah subhanahu wa ta'ala yake yaban annabi Ibrahim alayhi salam, yake cewa wa inna min shi'atihi la Ibrahim idh jaa rabbahu bi qalbin salim. Haka wasu ayoyi da dama waɗanda suka zo mana da madmunin harancin hasada ko kuma saraha ko kuma nasi akan harancin hasada din. Waɗannan ayoyi ne masu yawan gaske, wanda kowanne yana nuna mana harancin hasada da kuma hatsarinsa, wanda kuma a yanzu abu ne wanda yake ya yaɗu. Ana wa mutane hasada, suna da rai, ana musu hasada hatta bayan mutuwa ana wa mutane hasada, sun mutu ma sai an musu hasada. A hadisai kuwa manzo sallallahu alaihi wasallama, hadisi masu yawan gaske, shi ma ya nuna mana harancin hasada. Saboda idan aka ambaci maganar Allah subhanahu wa ta'ala, za a dawo kuma a ambaci maganar manzo sallallahu alaihi wasallama. Saboda waɗannan abubuwa guda biyu ba sa rabuwa, wati'ullah wa ati'ur rasul, man yuti'ur rasul faqad ata'a Allah, ba sa rabuwa. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديثي من صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعند أبو داود يرويته أتكي سنة من صلى الله عليه وسلم يكتوى إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب وفي رواية كما تأكل النار الأش من صلى الله عليه وسلم يكتوى نا حنا كين حسدا كغجفا حسدا كبر حسدا إياكم والحسد كلي سنشي حسدا فإن الحسد يأكل الحسنات حسدا يناتيني أيكم شركي نلادا دكي كنا صلى كنا عزمي كنا سكا كنا صدكا كنا أيكم الخير نلادا كنا ينسو حسدا شكما يناتيني ونن أيكم نلادا دقى بثاني كاي أيكم لادا ديوا أقودك يا ما أكباك تكردا تكردا كهان من داما أما أشكم باقومي نلادا أقودك سبولا لادا دكسام حسدا ياتيني مكان yasa manzo yace kamata akulun narul hatab kaman yanda ka san in ka cinna wuta a cikin kirare ko kuma a wata riwaya kamata akulun narul ushuk ka sa wuta a cikin ciyawa ko cikin budu nan da nan wannan wutar za ta cinye wadannan itace ko wadannan itatuwa ko wannan ciyawa to kamar yanda ka san haka haka nan hasada yake cinye ayyukan kirki da lada da mutane suke yasa malamai suka ce daga cikin kaba'irori da hasada hasada kaba'ira ne daga cikin kaba'irori amma wannan kaba'ira na hasada yana janyo wasu kaba'irori daban daga cikin su har da riya kamar yanda mutum yayi ayyukan alkhairi dan riya wannan riyar zai dinga cinye masa ayyukan alkhairi haka nan hasada yana cinye ayyukan alkhairi na lada kai aikin lada amma ba za a rubuta maka ladan su ba saboda hasada ya cinye maka lada فرياذ بالله wanda kuma bil asafi sari ko abin takeici a yanzu zaka ga tsakanin masu sarauta hasada tsakanin malamai hasada tsakanin masu kudi hasada tsakanin talakawa ma hasada har wani idan yaje yana wucewa yaga gonar wani ya kama kure ta sai ka ga ransa ya bar mai kiba ce wani abu ya zo gonan ya lalata ko kuma idan aka ce ai tiya cikin dare gonar wane fari ko tsuntsaye sun zo sun cinye sai ka ga yana ta fari ciki yana ta murna dadi yake saboda haka hasada a wannan zamani da yazo ya kasance ruwan dare asalin hasada yana kasancewa tsakanin masu kudi ko masu ilimi ko kuma masu sarauta amma yanzu ya kasance a tsakanin talakawa ana yin hasada sana'o'i kanana sai ka ga ana yin hasada akan su to ga abin da mun tsalla Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara mutum ya san irin shirin da zai wa kansa tun gabanin ya je ya hadu da Allah subhanahu wataala a wani hadisi daban daga hadisin Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana musulmai su aikata wasu abubuwa daga cikin wadannan abubuwa yake cewa لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تخافوا وكونوا عباد الله إخوانا فلن أبوه تجيرا لا تباغضوا كذا كتجونا ولا تحاسدوا كذا كي وجونا حسد ياكو مسلمين ولا تدابروا كذا كدنجا كوشي وجونا كأنو لدنو أنك مسلمين بلا كتما السلام عليكم با ككودا مثلا بايا كوشي كرك آيكا تاكا ولا تقاطعوا كذا كلين كغلدا لكي تتانكو وكونوا عباد الله إخوانا يقول باين الله كسن شيئا واغا باين يعني جمان صلى الله عليه وسلم أنا سيك ولا تحافظوا كذا كي وزونا حصلا متفق عليه بخاري دا مسلم نسيطة رويته ونا حديث أولي حديث جبنكم أنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يسي ناجم أيتم الله صلى الله عليه وسلم جنا سيوا تفتح أبواب الجنة في يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد يتي منذ صلى الله عليه وسلم ياتي كوني الاثنين دا كوني الخميس ذا أبو لقوفوف الجنة إذا أكبو لقوفوف الجنة ذا za a yi wa kowanne bawa musulmi gafara a wannan dare na Litinin da kuma dare na Alhamis ko ranar Litinin da ranar Alhamis yake fayukfaru li kulli abdin la yushriku billahi shay'a duk wani musulmin da yake cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam a wannan ranaku guda biyu da za a bude kofofin aljanna Litinin da Alhamis za a gafarta musu gaba daya sai yace illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi shahana fayuqal unzuru hadaini hatta yasliha ba kowa zai shiga cikin wannan garaba ta din ba lana alamin lana ne tirin a zuwa gafarta zulfan da suke ba kowa ba sai yace sai dai wani mutum da tsakaninsa da dan uwansa musulmi akwai keta ma'ana akwai hasada shahana shine kiyayya wanda hasada ne ya janyo shi shine ake kiransa shahana ba kaji mutum bane wai saboda halinsa bai da kyau ko sai yana sai na samu Allah ko wasu dalilai da ba ka kin shi ne saboda kawai Allah ya masa ni'ima wannan nau'i na kiyayya shine a larabci ake kiransa shahana mutai mutumin da tsakaninsa da dan uwansa musulmi akwai keta wanda hasada ne ya janyo shi to wannan ba zai shiga safun waɗanda ranan Litinin da Alhamis idan aka bude kofofin aljanna za a gafarta musu banda shi a ciki sai a ce unzuru hadaini waɗannan mutane guda biyu waɗanda suke wa juna ƙeta saboda hasada ku saurara musu kar a gafarta musu hatta yasliha sai sun sulhunta a tsakaninsu sun daina yi wa juna hasada a wannan lokaci sai a zo a fara shigar da su wannan fadala na ranar Alhamis da kuma ranar shigar da su a wannan lokaci idan suka janye hasada da ketan da ke cikin zukatansu suka sulhunta a tsakaninsu sai a shigo da su cikin fadalan da ake samu ranar Litinin da kuma ranar Alhamis a wani hadisi daban hadisin Az-Zubayr bin Awwam رضي الله تعالى عنه يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي معك أن صلى الله عليه وسلم ينشيوا دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء والبغضاء هي الحالقة أما إني لا أقول تحلق الشعر لكن تحلق الدين manzo sallallahu alaihi wasallama yace wani cuta daga cikin cututtukan mutanen da suke gabanin ku ma'ana al'ummomin da suka shude ya bi dare ya zo wajen ku ko ya shigo cikin ku ma'ana a hankali wannan cuta wanda asalin wannan cuta na al'ummomin da suka shude ne amma yanzu a hankali ya zo ya shigo cikin ku wannan cutar sai ce alhasad wal baghda shi ne hasada da kuma ƙin juna wanda waɗannan abubuwa guda biyu a hadisai da dama manzo sallallahu alaihi wasallam yana hada su a waje ɗaya saboda idan kai mutum to za ka masa hasada in kai wa mutum hasada kuma za ka ƙi shi waɗannan abubuwa guda biyu ba sa rabuwa shi yasa hadisin da muka karanta na Anas manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce la tabaghadu sai ya sa la tabaghadu wala tahasadu sai hada tsakanin bughd da kuma hasad a wannan hadisi mai yace al hasad wal baghda yace wal baghda hiya al haliqa yace daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu kin kiyayyan da musulmi zai wa dan uwansa ita ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya kira ta da suna al haliqa ma'ana mai aski sai yace amma inni la aqulu tahliku shar ni dai kan ba zan ce gashi take askewa ba lakin tahliku ti addini da kansa take askewa ba wai gashi ba galibi da aka ce mai aski gashi yake askewa amma wannan mai askin wato kiyayyan da musulmi suke wa juna ba gashi yake askewa ba yana aski addini ne kamar yadda mai aski zai aske gashin kai ya zama to a kan ba gashi ko kwaya ɗaya to haka nan bagba ƙin juna wanda da sababin hasada ake samu kiyayya to shi addini yake askewa yau da gobe sai ya mayar da kai ma ba musulmi bane ya aske maka addini musulunci gaba daya kamar yadda zai zo anan gaba me ya askewa iblisu imaninsa hasada ne da yana cikin mumunai salihai amintattu yana cikin mala'iku darajarsa ma har ya haura na mala'iku amma hasada ya kai shi ya hasadan sai ya aske masa da imaninsa ya dawo kafiri kamar yadda zai zo anan gaba a wani hadisin daban wanda hadisi ne na Abdullahi bin Amr bin As radiyallahu ta'ala anhu yake kila ya rasulullah ayyun nas afdal yake ina nan wani sai yake ko aka ce aka tambaye manzo sallallahu alaihi wasallama wadanne mutane suka ji fiko a mutane wane ne yake kana sai manzo sallallahu alaihi wasallama yake makhmumul qalbi saduqul lisan qalu saduqul lisan na'rifuhu fama makhmumul qalb sai suka ce saduqul lisan mun san ma'anarsa mun san ko wane ne shi shine wanda harshensa da'iman gaskiya yake fada baya kariya kullum harshensa gaskiya ne gaskiya yake fada wannan shine mafi shi cikin mutane wannan mun san shi fama makhmumul qalbi da kace makhmumul qalbin nan mu ba mu san shi ba daidai ne kala sai manzo sallallahu alaihi wasallama sai yake at-taqiyun naqi la isma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad abinda nake nufi da makhmumul qalbi shine mutum at-taqi inji manzo sallallahu alaihi wasallama wanda yake da takawa me takawa ma'ana wanda duk abinda Allah yake yayi yana yi idan Allah yake ya bari yana bari wannan shine at-taqi kuma yake annaki me wankakken zuciya la isma fihi wanda baya aikata ayyukan zubudi wala ghil wala baghi baya zaluntan ƴan uwansa musulmai wala ghil kuma baya kin ƴan uwansa musulmai sai ce wala hasad sannan kuma a zuciyarsa babu hasada zuciyarsa ba zunubi baya aikata ayyukan zunubi baya zalunta ba zalunci a zuciyarsa ko son yin zalunci a zuciyarsa ba kin ɗan uwansa musulmi a zuciyarsa haka nan ba hasada a cikin zuciyarsa wannan hadisi ibnu maja ne ya rawaito mana a cikin sunan nashi da sanadi sahihi wanda hadisin yana nuna mana ba za ka zamanto mafi cuci ba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai idan harshenka kullum gaskiya yake fada kuma zuciyarka ya tsarkaka daga waɗannan cututtuka zuciyarka babu tunanin aikata zunubi zuciyarka babu tunanin zaluntar ɗan uwanka musulmi zuciyarka babu kin ɗan uwanka musulmi sannan kuma zuciyarka babu hasada na kowa a ciki to a wannan lokaci za ka zo ka kasance mafi cuci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a wani hadisi daban kuma hadisin Anas bin Malik wanda hadisin wani takaitaccen kissa ce Anas bin Malik yake cewa radiyallahu ta'ala anhu بينما نحن جلوس منا نن ازوني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ايت صلى الله عليه وسلم يتي يطلئ الان رجل من اهل الجنه يتي ينزل منا زوني انت من صلى الله عليه وسلم وني متين دغ تين ان الجنه زي تفو ليس عفوا من صلى الله عليه وسلم غبا كيا سكه دنگ دودوا غبرتين ماكو تاريوا wane ne zai tafi suna nan zaune sai wani mutum ya tafi ya zai zauna aka tabbatar shi ne wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake nufi yanzu nan wani dan aljanna zai tafi haka nan wasu ranaku daban kuma ko a wata rana daban manzo sallallahu alaihi wasallam ya kara faɗan wannan kalima yatali'ul ana rajulun min ahli janna ana nan ana jira sai wannan mutumin kuma ya kara zuwa wata rana ma kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya kuma faɗan haka kuma wannan mutumin ne har yanzu ya kara zuwa sai Abdullahi bin Amr bin As yace ina cikin mutane a zaune sai nace a zuciyana wannan mutumin idan ya tashi to sai na je na ga ina ne kansa to shine da naga ya tashi sai na dauka kalmi na nabi bayan sa kamar bai san da cewa bayan sa nake bi ba har yazo ya gane ya tsaya bai tsaya sai na je na same shi sai yace wani ina zaka tafi ne kamar bayan na kake bi sai na ce masa akwai dan wani matsala da ya kasance ni a gidanmu wanda ba zan iya zuwa in kwana a gidan ba sai kamar bayan kwana uku shine nake so ka mini alfarma in kwana a gidanka abinda yake nake da wannan shine yana so ne ya je ya gabe yake yi da ibada manzo sallallahu alaihi wasallama har sau uku yana cewa wani dan aljanna zai zo wannan waje ya zauna kuma shine yake zuwa yake kama yake ha ni kan mutum ne wanda ba ni da aure ba kowa ne ba ni da mace a gida saboda haka mu je mana ku ba kwana uku kuma ko kullum maka na kwana a gidan mana sai muka tafi tare da shi ina bin bayan sa da muka je dare yana yi ya kwanta amma ni kuma na kwanta kamar ina yin bacci amma ba bacci nake yi ba so nake naga cikin dare wanne irin ibada yake tashi yana yi ina kwance amma ba bacci nake yi ba shi kuma ya kwanta da ya kwanta yana yin bacci da mishari yana yin bacci da mishari ina cewa yanzu ne zai tashi aha an jima ne zai tashi aha baccinsa yake da misharinsa ba abin da naga cikin wannan daren yake faɗi yana cikin baccinsa in ya dan juya yana yin wasu jikiransa ko su ayoyi haka wasu ambaton Allah da yana yi sai ya kara kwanciya har asuba sallan asuba din ma ni na tashe ni nake wani ka tashi sallan asuba yayi ya tashi yayi raka'atul fajr muka fita masallaci wani gari ma haka ya kwanta na kwanta kamar ina bacci da idanuna ni na nake kwana yana tabbacinsa da misharinsa sallan asuba din ma ni na tashe shi haka wani garin sa kwanaki uku gabaki daya da ni a wajen sa da ne kwana uku a gunsa sai nake to wani wa'adin mu da kai ya cika nake wa zan zo ne kwana uku a gidanka zan koma yace amma gaskiyan lamari abin da ya kawo ni shine kaza 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 sai na kwaso labarin na bashi muna zaune manzo sallallahu alaihi wasallama yace yattali'u al'ana rajulun min ahli janna muna saurarawa sai ka zo ka zauna wata rana mai kara fada sai ne ka tafi wata rana mai kara fada sai ne ka tafi shine nake bari na yi dan wasu dabarun da zan kwana a gidanka dan na ga irin nau'o'in ibada da kake yi har ka kai wannan matsayi ni ma na zo ina koyi da kai amma da na zo na zauna kwanaki uku nan na ga kwana kake yi kana bacci da nishari sallan asuban ma wasu lokuta ni nake tashi ka illa iyaka na ga kawai in ka dan farka ayatul kursi ko wasu ayoyi dai haka alfaz na ambaton Allah kana faransa kawai abinda na gani kenan sai wannan sahabi sai yace da Abdullahi bin Amr bin Al-As sai yace huwa ma ra'aita yace ba abin da nake ji abin da ka gani din nan sai yayi mamaki a'a ba abin da kake da ibada cikin dare kuma har ka samu wannan shi da har sau uku kai dan aljanna ne kana tafiya da ranka bayan kasa ana manzo yana kiranka kai dan aljanna ne sai yace ma huwa illa ma ra'aita yace ni fa ba abinda nake banda abin nan da idanunka suka gani maka cikin wadannan kwanaki guda uku cikin Abdullahi bin Amr bin As da mamakin sa sai juya baya yana tafiya sai yace masa ma huwa illa ma ra'aita ghayra anni la ajidu fi nafsi li ahadin min almuslimin ghisha ولا أحسد أحدا أعطاه الله خيرا يتبع دندا نكيل بند أدندا كجني دنا أما أماني أزوتي أن النوادة كجني باب تشو وقوة معنى باب تناني شو تنقوة أتشو أن أزوتي أن النوادة كجني سننبانا وقوة حسدا na wani alkhairi da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi sai Abdullahi bin Amr bin As sai yace hadhihi allati balagta yace da wannan ne da wannan ne kake wannan matsayin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya fara mana tsarkakan zuciyarsa da rakin hasada ne yana tafiya da ransa a bayan kasa manzo sallallahu alaihi wasallam yace cewa dan aljanna ne shi da wannan kawai ya kai wannan matsayi to kun ga wannan zai nuna tsarkaka daga hasada sabadi ne na shiga aljanna wanda ba hasada cikin zuciyarsa dan aljanna ne da ransa yake yawo a bayan kasa kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya kuma Abdullahi bin Amr bin As ya fassara mana cewa ba da komai wannan mutumin ya kai wannan matsayi ba sai da wannan abin da ya ambata ka shi wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi cikin Musnad Imam An-Nasa'i ya rawaito shi cikin Sunan Imam Muslim ya rawaito shi a cikin Sahihinshi wanda hadisi ne sahihi wadannan kadan kenan daga cikin hadisan da manzo sallallahu alaihi wasallama ya mana bayanin haramcin hasada da kuma hatsarinsa ga wanda bai tuba daga hasada din ba har ya mutu bayan mun ambaci hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama za mu zo mu yi bayani akan wannan mutumin ya kai wannan matsayi ba sai da wannan abin da ya ambata ka shi wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi cikin Musnad Imam An-Nasa'i ya rawaito shi cikin Sunan Imam Muslim ya rawaito shi a cikin Sahihinshi wanda hadisi ne sahihi wannan kadan kenan daga cikin hadisan da manzo sallallahu alaihi wasallama ya mana bayanin haramcin hasada da kuma tsarinsa ga wanda bai tuba daga hasada din ba har ya mutu ba bata hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama zafi bai kafin kafin da sanadiyar hasada suke samun mutum hasada dai kamar yadda ya gabata kabaira ce daga cikin kaba'irori wanda duk mutumin da yake yin sa in bai tuba ba ya mutu za a azabtar da shi sakamakon wannan kaba'ira da yake aikatawa munin hasada wasu kaba'irori guda 12 a sanadiyar hasada mutum yake haduwa da waɗannan kaba'irori wannan ya zama maka hatsarin hasada daga cikin waɗannan kaba'irori na ƙarshe shi ne buhudul muslim kin musulmi a sanadiyar hasada ne za ka ki musulmi dan uwanka wanda wannan kaba'ira ne daga cikin kaba'irori kamar ya gabata mu zai kisa wala tabaqadu wala tahaqqu ya cikin juna musulmi yana ɗaya daga cikin kaba'irori wanda idan baka tuba ba ka mutu kana kin dan uwanka musulmi sai an azabtar da kai akan haka wanda yake iya janyo ƙiyayya da musulmi dan uwanka abubuwan da hasada yake janyowa wannan abin shi ma kaba'ira ne kafi'atur rahim wato yanke zumunta ko kyautata wa ƴan uwa kaba'ira ne daga cikin kaba'irori kai kuta da ƴan uwanka kuma matsalolin musu ba ta biya musu bukata ba kyautata musu wannan kaba'ira ne daga cikin kaba'irori da shi kuma hasada yake iya janyo mata wannan kaba'ira da misali in dan uwanka ne aka kashi da wani aka kake masa hasada to hasadan da kake masa zai hana ka kyautata masa daga bisani hasada ya janyo maka kafi'atul rahim kamar yadda hakan ya kasance in muka duba kissa ta annabi Yusuf alayhi salam da ƴan uwansa kissar annabi Yusuf da ƴan uwansa sanannen abu ne wannan ɗan uwansa ne su kyautata masa saboda ɗan uwansu ne amma a sanadiyar hasadan da ainihin suke masa suka ce a haqqu ila abina minna wa nahnu usba sai suka zo suka muna na kusa muna uwa shi ne kafiyatur rahim wanda suka tattauna akan kace shi daga bisani suka jefa shi cikin wani kofin riya wannan kajiyar daga cikin kabaya kamuna na kunka da jini wannan yau suka masa haka daga cikin wannan kabaroti hatsu kan iya janyo hukukul wajibi sabba iyaye wanda wannan yana daya daga cikin kaba'irori ka kibiyya da iyayenka ka kitautata musu wanda iya janyo wannan kaba zuwa gare ka misalin da zai yi ne a kisan annabi Yusuf alaihi salam kan annabi Yusuf alaihi salam nan su goma nan ko annabi Yaqub ɗan uwan annabi Yusuf su goma nan hasadan da suke wa annabi Yusuf alaihi salam suka zo suka samu mahaifinsu suka ce masa arsilhu ma'ana gadan yarja'i wa yal'a wa inna lahu lahafizun suka yi ɗan dabaru suka karɓo annabi Yusuf a hannunsa fasu bihi wa atimahu an yaj'aluhu fi ghayabatin jub ba sun tafi da shi suka yi ga haka shafin su cewa za su jefa shi cikin ri'un kujja sun yi okoke sun saba wa iyayensu saboda rashin kyautata masa hatta suka wa mahaifinsu annabi Yaqub rashin kyautata masa a gare shi saboda da wata karmi ya suka dauke suka je suka masa duka ba sani abu kuma yayi ba wanda duka da tsayayen su suka masa to hukuki ne rashin biyayya ne a gare ka da misali hasada yana janyo hukukul walidaini ma'ana rashin kyautata wa iyaye kamar yadda ƴan uwan annabi Yusuf suka kyautata iyayen su ba sakamakon abin da suka yi wa shi annabi Yusuf din alaihi salam daga cikin abubuwan da hasada yake janyowa daga cikin kaba'irori kisan kai hasada yake iya sa ka kashe mutum kamar yadda muka gabata a arewa wani nau'i ne na hasada wanda idan kana so ni'iman da ke tare da shi ya gushe ka yi kaya ya gushewa ko ka biya ko kai ka ɓuya ka zo ka kashe shi wanda zai fito mana a kisan a kisar annabi Yusuf alaihi salam da kuma kisar ƴaƴan annabi Adam alaihi salam a kisar annabi Yusuf alaihi salam ya zo a farkon surati Yusuf uqtulu Yusuf afitrahuhu ardan yakulu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin suka zo suka ce ku kashe annabi Yusuf kawai ko ku je ku killa shi a wani gurin me ya janyo hasada da ainihin suke masa hatta a kissa ta annabi Adam alayhi salam ƴaƴansa guda biyu Habil da Qabil watlu anna ba'd bil haqqi iz qatta qurban fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al ahad kama la aqtu lan naq hatta yaba qurbani ma'ana dan wani abu na sadaka ga Allah subhanahu wa ta'ala sadakan da ya ba wa Allah an kuma yake karban nasa saboda haka yace da tulan naka zan kashe ta hala da tulan naka kai kuma yanzu ya kashe shi din inda jin hasada wannan kuma kaba'ira ne daga cikin abubuwan da hasada yake janyowa na kaba'irori hasudu hasada yake janyo girman kai alkibu saboda hasada ne ya janyo wa iblisu girman kai yaki bin umarnin ubangijinsa na yi wa annabi adam sujada kamar yadda aka sa ta bayyana wa idh kunna lil mala'ikati isjudu li adam فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر واستكبر يجير من كي يزن يوم تجير من كي حتى داك النبي آدم عليه السلام حتى يجنيو ريا ريا كما يدقت كين كبائر ريما ينا إيه كين أبو بوان ديتي حسري سبب أكي نككي نلادا عما فعلا بايا كربانسا هي ريا إذن كان أبو متن حتى دا تو ذاك دنجي يمسر ريا misalin kana wani hasada ne akan ya hanta shi Qur'ani kai baka hada shi ba kana jin haushin sa akan wannan iya turorin da kai iya hada cewa a lokacin da yana kusa sai kai gyaran murya kai karatu mai kyau saboda da ke kana jin haushin sa ya sani kai ma ka iya karatu wanda hasadan da kake masa shi ya jinyo maturiya wanda shi ma wani kaba'ira ne mai zaman kansa mai hasarin ka ce da cikin abubuwan da hasada yake janyowa na kaba'ira har yanzu hasada tana janyo tsafi tsafi kuma yana daidai da shi manya-manyan kaba'irori domin yanzu tsafe-tsafen da masu kuɗi da kuma masu sarauta suke yi ko kuma masu mai jirgin da suke a tsakaninsu gabaki ɗaya ya ɗauko tushe ne a hasada ya ya bani bani ya zo ya yi tushiya ko kuya muna tare muna tushiya a kasa yanzu shi ne yake yawo a kan mota shi kuma a kafa to wannan zai saka dinga bin bokaye bokaye lungu 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 duk irin sigiri da za ka iya yi masa za ka yi a kan wannan wanda hasada da kake masa shi ya janyo maka tsafi ka je kai tsafi wanda ɗaya daga cikin manya-manyan kaba'irori ne masu zaman kansu haka yanzu daga cikin kaba'irorin da hasada yake janyowa hasada yana janyo riba yi da mutum ko cin naman mutum saboda duk wanda kake masa hasada a duk daban da ka zauna to zazzagin sa zaka dinga yi kaga wani girman kai ne da shi kawai da Allah ya masa arziki ya dinga daga mana sai ba da tare muke zama da shi a nan ba a wannan daba ba kike ba nan kai ta cin naman sa wanda me ya janyo hasadan da kike masa shi ya janyo maka kuma wani kaba'ira din daban shi ne cin naman mutane wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna munin wannan kaba'ira din yake cewa ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarituhu a wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da yake yin jiba wanda yake yin jiba bare sa rahmar Allah subhanahu wataala ba kamar yadda hasada yake janyo jiba ko yi da mutum ko cin lafa mutum wanda shi ma kaba'ira ne mai zaman kansa haka nan hasada yana janyo annalimanci shi ne ba a tsakanin mutane a lokacin da kake wa mutum hasada in yana karkashin wani sarki ko wani mai matsayi ko karkashin wani mai kuɗi ko iyayen suna kyautata masa kake masa hasada kana jin haushin kyautata masa da ake sai ka je ka dinka hada tsakanin sa da wanda yake kyautata masa in mai gidansa ne yake gidane ka kuma in ka san halin sa tukunna kake ajiye shi a shagon ka san halin wani kuwa ne yake faruwa an san kaza ne kaza kaza yake kwatan bayan nan ma a angonmu ya sashi kuɗi na wani kaza 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 baka ji bane haka ne eh sai kai sanadiyya ka raba tsakanin sa da mai gidansa wannan shi ake kira annabi mutum raba tsakanin mutane guda biyu wanda hasada yake iya janyo wannan kaba'ira daga cikin manya-manyan kaba'irori har a hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam a muslim ya rawaito yake cewa la yakhudhu jannata namamun duk wanda halinsa annabi man shi ne ba ta tsakanin musulmai to ba zai taɓa shiga aljanna ba to hasada yake iya janyo wannan sannan kuma hasada yana janyo hatta maita hasada yake iya janyo maita ba kaba'ira ne daga cikin kaba'irori ba cuta ne daga cikin cututtuka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hada shi da wannan nau'i na cuta ya tsorace Allah subhanahu wa ta'ala kada ya cutar da kowa da wannan cuta wanda sun yi bayani musamman Ibn Qayyim al-Jawziyya a cikin littafin sa Zad al-Ma'ad yayi bayani yana cewa akwai alaƙa tsakanin maita da kuma hasada kanu yaji bace mai tsoni a matsayin da take tashi yace alaƙan da ke tsakanin su shi hasada kamar da muka bayyana daga farko shine ka ga ni'imar wani kai sha'awar wannan ni'imar kaga mutum da kaya mai kyau kai sha'awar wannan kaya da yasa mai kyau ko kaga mutum da mota mai kyau kai sha'awar mota ko kaga mutum da ilimi kai sha'awar ilimi kaga dai wani abu na burgewa na sha'awa a cikin mutum kai sha'awar sa wannan shine farko asali hasada idan kai sha'awar sa kuma sai ka ce kai da ma ni ma in samu wannan abu wannan abu da yake na uku kuma sai ka bar cikin haushin sa da farko ka ga abu mai kyau wannan ni'ima da ke sha'awar sa da ma na biyu kuma sai da na biyu kuma ka zo ka feto wannan abin wannan da shi din da ma ina da shi na uku kuma kin tunani da ma na mabushe kin da ni ba da ma na kuma ya zama to ba to shi ne Ibn Qayyim al-Jawziyya cewa kin da mutum yake ganin abu yayi shi a da ko abu ya turke shi ya fata wannan abu yana ransa kun san a lokacin da mutum yake bacci a kusurin sa da yake fita a cikin sa yake yawo sai wannan cutar wanda ruhinsa yi wa ruhin wancan wanda ya ga wani abu a jikinsa ya sha sai ya cutar da gangan jikinsa to shi yasa yake wannan shi ne alaƙa hasada da maita shi yasa yake cewa kullu aqlin hasid wa laysa kullu hasidin a'id wanda yake da maita yana da hasada ba duk wanda yake da hasada bane yake da maita manzo sallallahu alaihi wasallam a hadisi Abdullah bin Abbas yake cewa al-aqil haqqun wa law kana shay'un sadiqa al-qadar la sabaqathu al-ayn yace maita yace gaskiya ne in akwai wani abin da zai riga kaddara yace da maita ta riga kaddara shi sa aka tarawaito daga hadisin Bukhari da Muslim take cewa amarna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nastarqiya min al-ayn asli hadisin ta asli hadisin ta wanda Abu Dawud ya rawaito manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba ta umarni a dukkan da mutum ya taba dan uwansa musulmi ko wani da bai san da ke tattare da shi yayi alwala amma ruwan alwalan zai zuba cikin da ne ko kuma wani kwato wanda zai ba ka wanda ya kama shi kuma yayi wanka da shi zai zo ya wanke radau ko sanin sabani saboda wannan cuta ne daga cikin cututtuka kun ga kenan wannan yana nuna ya kamata a dinga nisantar hasara saboda takan iya kai ko yakan iya kaiwa har zuwa maita mun fahimci ne saboda mu nuna hatsarin da yake dauke da shi ke takaitace hasada yakan iya kai mutum har zuwa kafiri
hatta kafirci hasada zai sa maka kafirci kamar musulunci gaba daya. Me yasa?
Saboda manzo sallallahu alaihi wasallam a hadisin da ya gabata ya fara yake cewa walakin ta'lifu di kana asli addini ne da kansa ba gashi ba. Kuma akwai Iblis fatajadu illa Iblis aba wastakbar wa kana min al-kafirin. Illa Iblis aba wastakbar wa kana min al-kafirin. Kaman yanda hasadansa ya kai shi zuwa ga girman kai, hasadansa ya ma kai shi zuwa kafirci gaba daya. To zai nuna mana hasadan hasada waɗannan kafirori da muka ambata, wanda ko ne mai zaman kansa ne, kowanne mai zaman kansa ne, kafiyatu yanke yanke zumunta ne, aka zaka da munin salihin Qur'ani yanke hulɗa da ƴan uwa, wanda kuma har saka yana janyo wannan fa'idatu in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqtu'u arhaqukum ulaika alladhina la Allah fa thumma huwa wannan da suke yanke hulɗa ko ba su so su tawa a ƴan uwansu. Duk da munin sa hasada yana janyo shi, hasada yana janyo kisa. Allah yana cewa walladina la yu'minuna ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun yashu wa man yaf'al dhalika yalqa azaba. Daga cikin waɗannan abubuwa kisa duk mutumin da ya aikata zai hadu da zunubai masu yawa. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannama khalidan fiha. Duk da munin kisa hasada yana janyo kisa, hasada yana janyo giba, hasada yana janyo annabimanci, hasada yana janyo ƙarya. Ƙarya saboda zaka danga shirya ƙarya a wanda take wa hasada, wanda kowa ta san matsayin ƙarya. Hasada ya janyo maka riya, hasada ya janyo maka girman kai, hasada ya janyo maka santi kai, hasada har ya janyo maka makafircin gaba gida. To shi yasa malamai suke cewa kafirori suna da yawa, kafirori waɗanda suke da hasari suna da yawa, ba su kamar kaba'ira guda biyu, ba su kamar hasada da riya. Saboda hasada, hasada yakan iya hana mutum ci gaba ne a nan duniya, ya cinye masa ayyukan dadansa. Kafin da yake son dan uwansa musulmi ya dinga yin kasa ko ya talauta ko ya rabu da talautansa, to shi wanda yake wa hasadan kullum ci gaba zai dinga yi, shi ne mai yin hasada zai koma baya. Daga bisani hasada ya hana shi ci gaba a nan duniya, riya kuma zai hana shi ci gaba a lahira, ya zama to ba shi da duniya ba shi da lahira. Amma da shi hasadan ya ci riyan, saboda hasadan yana janyo riya kamar yadda muka bayyana daga baya. A zambaci sakamakon wanda yake da hasada, idan muka duba waɗannan ayoyi da muka karanta da waɗannan hadisai, a ciki za ku fitar da sakamakon wanda zuciyarsa ke da hasada. Misali, yana janyo waɗannan kaba'irori kai har yake janyo kafirci. Kowanne kaba'ira daga cikin kaba'irorin da hasada yake janyowa, idan mutum ya aikata kowanne ɗaya daga ciki sai an azabtar da shi sai ya shiga wuta a sanadiyarsa, in bai tuba ba ya mutu. To da sassi, to yaya hasadan da yake janyo waɗannan kaba'irori shi kuma ba? Bayan ta ma mai hasada idan ya mutu bai tuba daga hasada ba zai shiga wuta. Wannan shi ne sakamakonsa a lahira, sakamakonsa a duniya kuma ko yaushe shi ne yake gaba. Waɗanda yake wa hasadan kuma su ne za su dinga ci gaba. Shi yasa kalma ce ta Arabiya, Larabawa suna faɗa al-hasudu la yasudu. Fulani kuma sai suka ƙara wata kalma guda ɗaya ta al-hasudu la yasudu. Fulani suka ce walau da kalar sudu, ko ne sudu a Turanci ban sani ba. Irin abin da ya yi ba shi ba a ɗaukaka ba shi ba ba, al-hasudu la yasudu. Ka'ida wannan, in dai mutum mai hasada ne, in shi mai ilimi ne yake wa malamai ƴan uwansa hasada,
ko da ilimi ne yake wa ɗan uwansa daliban ilimi hasada to bashi shi gaba har shi ilimi in mai dukiya ne yake wa ɗan uwansa masu dukiya hasada to su za su dinga ci gaba shi kuma yana koma baya haka in mai sarauta ne ka'ida ne al-haqudu la yasud anan duniya kenan kuma a idanu an ga mutane da yawa ba sun da ya kai da su ba sai mai yadda su baya kawai sai zuzurutu hasada saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa jaza'an wifaqa a musu sakamako daidai da irin zurudin da suka aikata kamar yadda mai hasada ba na so wani dan uwansa ya ji daɗi to shi din ne ba zai ji daɗin ba dan uwansa ya daukaka to shi din ne ba zai daukaka ba an masa sakamako daidai da nufinsa daidai da abin da suke zuciyarsa ba akan maganin wannan cuta hasada hasada daidai maganin sa ma'ana idan a zuciyarka akwai hasada da wanne magani za ka maganta wannan cuta na zuciyarka kada kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya fada illa man atallahu bi qalbin salim zuciyarka zai kasance salim yadda ayyukan ibada da yawa ayyukan ibada kaɗan kake yi amma kuma aljanna za ka shiga kai tsaye cikin wancan sahaji da muka bada kisarsa ko tarihinsa babban maganin hasada ko abin da za ka yi ka rabu da hasada cikin zuciyarka ka yi imani ka tuna kullum ka dinga tuna wani abu guda ɗaya abin da za ka tuna cewa ka tuna cewa abin da ke wajen Allah ya fi abin da ya ba mutane in a kan ilimi kake hasada ilimin da Allah ya ta wajensa daga cikin iliminsa ya ba sanda kake wa hasada suna nan birjik a tare abin Allah subhanahu wa ta'ala yakan iya baka daga cikin iliminsa yakan iya baka fiye da ilimin waɗanda kake wa hasada saboda ilimin su saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana yawan iliminsa a cikin Qur'ani ya kusanta mana ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر أو الصخرة والبحر يمده من بعده سبعة أبهر ما تفيدت كلمات الله من ذلك سيدا بأظن يزولوا أباين كثانا إساسي كما يدرسوا القدمة كما يدرسوا كوجين دونية كفاكي تودا كي كاكاو ننكم بننكم كوجين دونية سوزمن تو تودا نودا نن الكلمين suna rubuta ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala yake da shi ba su isa su rubuta ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ba to saboda haka idan ka tuna haka Allah da ya kwato daga cikin ilimin sa ya ba su to shi akwai da yawa ilimin abin da zai iya bayani in dukiya ne ka yi ijtihadi ka yi imani kana tunawa cewa dukiyan da yake gun Allah subhanahu wa ta'ala daga ciki ne ba wannan wanda kake wasada suna nan a tare a gun Allah subhanahu wa ta'ala hatta kusa lillahi mulku samawati wal ardh sarauta ga baki ina Allah subhanahu wa ta'ala ne daga cikin sarautun sa ne ba wannan to da yawa ya kike nan sarauta abun da zai iya baka kai ma in kullum kana kuna tunani din so yau da gobe sai ka kashe ko ka halakar da cutan hasadan da ke cikin zuciyarka wannan abu na farko kenan abu biyu kuma shi ne a duk lokacin da ka ga ka tuna abu sai sa'awarsa ko na dukiya ne ko ilimi ne kana cewa masha Allah la quwwata illa billah in ka ga kai sha'awa kace masha Allah la quwwata illa billah wannan zai kasance makari ne makari ke tsakanin ka da hasara hasara ba zai zauna cikin zuciyarka ba daga cikin magunguna hasara har yanzu ya bukta Allah subhanahu wa ta'ala da nau'o'in bauta daban-daban a duk lokacin da kake yawaita nafi na sanda ko na azumi kowane litinin kana azumi na fila kowane alamis kana yi kuma na fitiri na rana na fitiri na dare ba ka yadda su labarinka waɗannan ibadu na fitiri suka iya tsarkaka maka ainihin zuciya ba cutar hasada ba duk wani cuta na zuciya Allah subhanahu wa ta'ala sai ya cire ma sakamakon lantantar da kike wa ibada daga cikin magunguna na hasada a lokacin da ka ji kana da wani hasada kaga kuma ne ke kai sha'awar sa to kana yi masa addu'a wannan abinda zaki ka bashi na arziki Allah ka yawaita masa arziki to ka kaya ki shi da kan shi da saboda a lokacin da kaga abin nan kai sha'awa a lokacin shedan zai yi kokari ya sa maka hasadan wanda yake da abin da ka gani kai sha'awa din to a lokacin da kai addu'a kace wani ilimin da ya bashi arzikin da Allah ya bashi sarautar sa Allah ya kasa sai dauka to sai shedan iblis sai ya ce to wannan ya yi karfina sai ya kauce kaucewansa kuma ganin abin da kai sha'awa ba za ka yi hasadan wanda yake da wannan abin ba sai sa ake cewa daga cikin manya-manyan matsayi na bakin Allah salihai a duk lokacin da suka ga abu mai kyau wanda zai janyo hasada cikin zuciyarsu za su ce masha Allahu la quwwata illa billah ko su yi wa wannan mutumin addu'a ko kuma wanda suke wasa da hasada din su yawaita kai masa ziyara ziyarar girmamawa to yadda kai masa ziyara din nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya cire maka hasadan da kake masa wadannan kaɗan kenan daga cikin magunguna na hasada wanda a yanzu duk wani musulmi ko in ce galibin musulmai wannan cuta na hasada akwai shi a zuciyarsu ban san wai tsakanin sarakuna kaɗai ba ko masu kuɗi kaɗai ko malamai ba mai wadanda su ne kullum suke cewa hasadan baya da kyau kuma to a tsakanin su ɗin ba akwai hasada wanda mutane ne ke zawa su dinga jifan junansu wannan ya ce shi wannan wannan ya ce shi wannan wannan ya ce shi wannan kamar yadda muka bayyana hasada yana janyo tsafi hakan kuma masu kuɗi haka nan masu sarauta kai yadda kuma hata tsakanin mutane haka ma hasada ba ta bayyanci ba a gida kuna ƴan uwa kuna yi wa junanku hasada wannan bai zai gari ɗaya kuna wa juna hasada kai ku musulmai ne ga baki ɗayanku kuma kun yi imani duk abin da Allah subhanahu wataala ya kaddara maka lalle ne za ta same shi to tunda kuna da wannan imani to me yasa za ku yi wa junanku hasada akan abin da Allah subhanahu wataala ya ba su saboda akan zai ba su kuma ya ba su sai kuma hasadan ka bare su Allah subhanahu wataala ya baka wani abin da bai kaddara maka ba to da fatan Allah subhanahu wataala zai rabna mu da sauran ɗan uwan musulmai da wannan cuta ko wannan kabatira wanda yake tattare da kabatirori kusan goma sha biyu a ƙarƙashin su saboda hasarinsa Allah ya raba musulmai da hasada da waɗanda suke da cutar hasada cikin zuciyarsu da tuba Allah ya azurta su da tuba Allah ya tsarkake zukatansu din daga wannan cuta na hasada Allah ya saka kan musulman duniya gabaki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala a matsalolin da musulman duniya suke ciki a yanzu Allah ya saka su waɗanda suka sa musulunci a gaba America, Ingila da kawayensu da Yahudawa waɗanda suke kashe mana ƴan uwa musulmi sama da shekara 50 a Palestine da sauran munafikai ƴan kanzaginsu waɗanda suke tare da su a ko'ina ake yaɗan musulmai da su Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa da ƙarfinsa ya mayar da dukkan makirci da dukkan kaini da suke shiryawa a addinin musulunci ko musulmai har sai musulmai ya tare garuruwansu ya kafa dukiyoyinsu kuma ya saka kansu su kuma waɗanda suka yi wannan gayyata su suka yi wannan gayyata musamman a musulmi wanda yake da kokari akan wannan harka na gayyata da kuma karantarwa shi kansa wanda ya yi wani wannan jagora a kowane lokaci da sauran samarin da suke tare da shi da sauran iyayenmu da malamanmu da suke cikin wannan gari da dattawanmu wanda suka ba da haɗin kai ana wannan karatu a duk lokacin da aka samu dama da baki dai Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka lajin irin wannan karatu da ake a cikin mizanin hasanatinsu Allah ya gafarta musu ya gafarta wa iyayensu wannan gari namu kuma garin garbi Allah ya albarkaci garin fitintunin da suke damu wannan gari musamman ambaciyan ruwa da sauran matsalolin da yake damu wannan gari Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe wa garin Allah ya albarkaci garin Allah ya ɗaukaka garin sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon saurar kuma ya arzuta mu da din dukkan abin da muka saurara wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu assalamu alaikum wa salamu rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu akwai tambaya ɗaya a gurguje wanda shine tambayar ke neman bayani ko halaccin cewa yana da aboki Christian kuma shi ya san cewa na abun da aka kirista ne to suna abinci da shi a guri daya misali kamar a kwano daya to shine yake neman halalci hakan halal ne ko kuma ba halal bane
shi da arne ko kafiri musamman ma daga cikin ahlul kitab wannan addinin musulunci bai haramta shi ba saboda addinin musulunci ya kuma ne cikin yanka ta idan suke yi inda suna ambaci sunan Allah to guci wannan yanka da kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa wa ta'ina utul kitab hillul lakum wa ta'ina hillul lakum Allah subhanahu wataala ya bayyana haka a cikin Qur'ani kuma sallallahu alaihi wasallam a cikin janna suke a kitabi sun bace hadiyya ya karba irin su al-muqawqi da sauran sarakuna waɗanda su kafirai ne sun aika manzo sallallahu alaihi wasallam hadiyya ko kyauta ya karba sannan wanda kafiri ne sananne kuma mutu bai musulunta ba a yake ya ci manzo sallallahu alaihi wasallam walima ko ya shirya abinci manzo sallallahu alaihi wasallam ya ansa wannan gajiyata ya zo ya ci wannan abinci din saboda haka cin abinci da ake ba haramtaccen abu bane a cikin addini musulunci ba haram bane wannan Qur'ani
Allah gurbi ya saka malam da alheri wannan irin hidima ta addini musulunci da yayi mana Allah ya saka da alheri muna roƙon Allah ya ma mai shuka shi kuma da alheri irin wannan hidima da yake albarka annabi yan uwa suke gayyato mana shi su ma ubangiji Allah ya saka musu da alheri yan uwa suke taruwa su wata abin da ya wajata a kanmu wanda za mu kiyaye wanda kuma za mu bin ubarni mu bi
kamar sun shakka 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 kam